Sunana Abba Isa Muhammad daga nan garin Malamawa dake yankin karamar hukumar Gaya a nan jihar Kano, wanda kuma a yanzu haka muna kewaya wasu daga cikin sassa ne dake wannan gari domin duba yanda wani iftila'i da ya faru na ambaliyar ruwa da kuma rusau a wannan yanki, wanda kuma alamu suna nuni da cewar har an samu asarar rai na wata mata guda ɗaya a wannan gari baya ga gidaje da dama da suka rushe. Kuma kamar yadda nake iya gani nan inda nake, wato wani hanyar ruwa ne wanda ya ratso ta wannan gari, wanda dole sai dai mutum ya fita cikin wannan ruwa. Hasali ma a hanyar zuwa wannan gari motoci da dama wanda za su shigo ba su samu damar shigowa ba, sai dai aka ajiye su a wasu wurare na daban gefen gonaki, kasancewar yanayin hanya da kuma damuna. Da akwai mutane da dama da wannan al'amari ya shafa, sai dai abin da zai baka mamaki shine yanda shi kansa shugaban wannan karamar hukuma ta gaya da dan majalisa mai wakiltar karamar hukuma ta gaya a matakin jiha, dukkanin su sun nannade kafafun wandansu, sun cire takalman su, suna kuma bi ta cikin wannan ruwa sakamakon rashin wato inganci ko kuma kyan hanyar da za a shiga wannan gari. A hannu guda kuma sauran abokan aikin manema labarai da kuma su kansu kuma ba da agajin gaggawa su ma a iya cewa duk hakan take, domin kuwa nan inda kake iya jiyowa za ka ji karar takun ruwa ne da mutane suke tafiya kinsa domin dai samu su fita. Haka yanzu kamar yadda na gaya maka, shi kansa shugaban wannan karamar hukuma ina tare da shi da dan majalisar jiha mai wakiltar wannan karamar hukuma. Amma bari mu fara azantawa da shi shugaban hukuma ba da agajin gaggawa da tsugunar daga jeyu ta jihar Kano, Kwamar Sale Aliyu Jili. Ga shi na ga hannun na ɗaya kafin wando, kuma hasali ma wasu na tafiya cikin ruwa. Mene ne kawo kullum gari?
Wato abin da ya kawo wato kududdufaya ne da manya-manyan ƙoramai da suke zagaye da wannan gari, wanda ya sa garin ya zama ya cika da ruwa. Dole sai ka kamar yadda kake gani, dole in zaka fice sai ka cire takalminka ka nada kafa wandonka kamar ko kuma ka shiga cikin ruwan gaba ɗaya kana tafiya, wanda shi jawo aka samu ambaliyar ruwa a cikin garin nan, wanda gidaje da yawa suka rushe. Kuma kullun dama abin da nake faɗi kenan, cewa idan ana kusa da abun nan kududdufi ko ana kusa da rafi ko kogi, a daure a tashi aƙalla a bamu kamar shi wata biyu zuwa wata uku.
Za ka yi la'akari da yanayin da ake ciki ba na ƙarancin mahallan kamar yadda suke bayyana cewa wasu ma daga ciki da sun rushe?
Wato wanda suka rushe kamar yadda ka sani, muna al'adarmu ta Hausa da kuma Musulmi, musamman mu da muke a nan jihar Kano, za ka ga cewa mutanenmu duk da irin wannan asarar gidaje da suka yi, ba sa so a zaunar da su a makarantu domin su cakudu da mutane daban da sun gwammace su tafi gidajen yan uwa da ko in a cikin birni ne ya hayar gidajen da za su yi su zauna.
Mai sauraro, kamar dai yadda kake ji hanyar yanayin ce sai dai a hankali,
hanyar ce kaga yadda muke ta barafi, mu dole mu cire takalmi ko mu abin nan ko kuma ka shiga cikin ruwan gaba daya saboda rashin kyan hanya.
A baya za a ji kuna cewar idan wannan lokaci ya karatu mutane su relocating abin da ake faɗa da turanci ko kuma da Hausa, tashi da inda suke koma wani guri, kusan haƙin waye ya san mutu da irin wannan guri da za su koma.
Haƙin hukumar mu ce kullum abin da muke cewa mutane su to, amma kamar yadda ka sani al'adarmu sai ga mutum daya da mata biyu ko uku ko hudu da 'ya'ya goma ko 20 ba a lokacin, duk da ka ce su shiga cikin aji guda su zauna kuma ban ɗaki bai wuce ɗaya ko biyu ba, in ba kai wasa ba sai ka sami wata cutar ma ta ɓarke.
Yanzu gidaje nawa kuka iya ganowa ko kuma kuna tantancewa?
Yanzu mun zo da ma'aikatanmu, kamar yadda ka gani dai na zaga na ga waɗansu gidajen mun musu jaje mun shiga mun ɗauki hotuna da sauransu, kuma mun so da ma'aikata wanda za mu bar su a garin nan ba za su taho ba har sai sun gama tantance duka gidajen da aka samu wannan rusau domin kawo mana rahoto na sanar da mai girma gwamna.
To akwai wani tallafi da ku kawo musu ko kwaje ganin su ko zo ku?
Mun zo da wato shi tallafin nan, kada mu zo hannunmu kawai, aƙalla mun zo da mun rage musu raɗi kamar yadda mai girma gwamna ya umarce mu, mu zo da wani abin da aƙalla za mu rarraba musu su san cewa mai girma gwamna ya san abin da ya same su kuma yana jajanta musu, kuma su ɗauki wannan abu mai da shi ƙaddara ce ta faru ko tana iya faruwa.
Kamar aƙalla me da me kuka kawo su?
Aƙalla muna da kayayyaki da muka zo da shi, misali kamar haka: akwai siminti buhu 50, akwai masara buhu 50, akwai irin kokonu na yara wanda aƙalla za ta ɗauki hankalin yara, kuma har da manyan ma mun kawo kowane katon 50-50, akwai makaroni katon 5, akwai supageti katan da katan biyar ita ma akwai indomi katan biyar akwai man ja da man gyada to mun kawo jarka biyar biyar jarka biyu sannan akwai katifa guda 10 akwai bargo guda 10 akwai filo guda 10 akwai shadda guda 10 akwai atamfa ita ma guda 10 akwai tabarma guda 20 akwai gidan sauro guda 20 akwai bokiti guda 100 na roba akwai plate wato abincin abinci na roba guda 100 akwai kofa cup shi ma na shan ruwa na roba guda 100 sannan da cokala su ma na roba guda 100
to duka hannu da hannu za ku ba su ko ku za ku danka su a hannun wakilai
yanzu saboda lokaci ya kure akwai aika gaban mu za mu zo akwai dan majalisa ina nan akwai shugaban kalmar hukuma yana nan akwai wakilin hakimi da gashin wannan gari yana nan zamu sample na raba wannan kayayyaki to daga nan kuma mu danka musu kayayyaki kuma fatan mu shine sai adalci wajen raba wannan kayayyaki bamu ce kowa sai ya samu abin da yake so ba amma raba daidai da abin da wannan in ya samu kaza wannan ya samu kaza domin a tabbatar da cewa waɗanda suka yi samu wannan iltila'i sun ji a jikinsu cewa gwamnati tana jajanta musu kuma tana tare da su.
To me sauraro shugaban kuma ba da agajin gaggawa kenan da tsunar daga jiyayyu kai tsaye muka zanta da shi ko kuma in ce muke zantawa da shi amma abin da zai ba me sauraro mamaki shine irin hanyoyin da ake bi din domin kamar yadda zaka ji a maganar da muke da shi wasu guraren ma zaka ga wato sai an taka ruwa kafa ta kusan nutsewa sannan za a dago saboda yanayin yanda hanyar take ciki. Amma wannan za mu ji daga bakin shi dan majalisar wakilta wannan karamar hukuma ta gaya da kuma shi kansa shugaban wannan karamar hukuma domin mu ji wato irin kokarin da suke ko kuma hanyoyin da suke bi wajen ganin sun samu waɗannan mutane nasu daga cikin yanayin da suke ciki ko kuma tallafa musu. To idan hali ya yi kasancewar tafiya ce ana yin ta wanda Bahaushe yake cewa jerin gwanu ɗaya bu bayan ɗaya amma dai zan yi kokari insha Allah gana wato samu shi wannan shugaban karamar hukuma domin mu ji hanzarinsa kasancewar ana gab da komawa inda waɗannan motoci suka gagare yanzu ma gashi dai ana ci gaba da cire takalma domin shiga wannan hanya ko kuma samu wato mafita mai sauraro abin da ya ba a cewa kuma sai wanda ya gani amma za a iya bin mu ta shafinmu na intanet na yanar gizo domin ganin irin hotuna ko kuma wato bidiyo mai motsi na yanda wannan al'amari ya kasance duk da yanzu haka gashi nan ana tsallaka shi wannan ruwa za a koma bakin ita waccan mota amma na iya hango shi wato dan majalisar jiha mai wakilta wannan karamar kuma ta jiha wanda yanzu haka ina tare da shi dan majalisa mai wakilta karamar kuma jiha Abubakar Ladi sa kadimi na ga gashi ba takalmi a tsakanin shi wannan guri jabi
to abin da ya faru wannan gari sun samu iltila'i ne na ruwa duba da yanzu in zaka shiga garin ma ruwa ne gashi ya guwar ka to ka hakan zaka shiga ruwa dole ne dan kana nade kafar ka domin aje a jajanta wannan mutane abinda iltila'i ne na ruwa da ya same su
a iya cewa kuna sanar da halin da suke ciki kenan
wannan shine ma sanin muna sanar da yanayin da suka shiga domin har ta kai ta kawo muna samun labari ba mai kasa a guwa ba muka tashi muka je wannan ma'aikata ta sema domin mu faɗi halin da al'ummar suke ciki kuma alhamdulillah muna godiya a take ta kawo nan take shi mai girma iya sana wannan ma'aikata ya amince da na rubuta report akan wannan abun
wani zai ce ku wannan kokari ku kai kafin nan
eh kokari insha Allah rabu muna nan zamu kokari da abun da ta kama mun ga yadda za a yi su wannan mutane mun ma mun zo an taimake su izinin Allah ta
ya za ku da matsalar hanyar da suke fama da ita bayan wancan ruso
matsalar hanyar duk gabe ɗaya muna nan za mu tsaya mu duba mu ga abin da suka kamata domin a fitar da su wannan cikin hali da suke ciki
to Buhari kai tsaye ka jin da dan majalisa mai wakilta wannan karamar hukuma a majalisar dokoki ta jihar Kano yanzu haka kuma ga shugaban wannan karamar hukuma ta ga mai sauraro zai so ji cikakken suna
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Ahmed T Abdullahi
to ga wannan iftila'i da ya faru shin me za ku ce a matsayin ku na iyayen karamar kuma ko kuma shugaban karamar kuma
to wannan abu da ya faru za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ne wanda Allah ya kawo shi lokaci daya kuma babu yadda zaka yi abin da Allah ya kawo illa ai addu'a da fatan ubangiji ne mutanen da suke asara Allah ne musu dukkan abubuwan da suke asara
akwai batu da aka yi na cewar tun a baya an yi gargadi su tashi daga wannan guri kuma kamata a samu musu da waɗannan gurabe a baya wannan kokari uku
kai batun a baya a tashi daga wannan gurabe yanzu ai ko an wuce wata saboda an riga an zauna kuma har Allah ya riga ya kawo abu a rubutun da akwai tsari daga hukuma kai tun san da cewa za a sami tudu su koma kan tudu domin inda take nan kwari ne a sami kan tudu kuma har yanzu tunda ka san matsalar mu shine rashin kuɗin zaka zo ka siya cewa ka sai shi ne zaka ba su dawo kan tudu wannan shine matsalar mu
yanzu akwai wani mataki da ka dauka domin kare faruwa hakan a nan gaba
wannan shine ga matakin da aka fara dauka shine cewa ka fara zuwa ka jajanta mutanen tukuna ka nuna musu alhininka da damuwarka akan abin da ya same su sannan kuma kai kokari ka ga me yake mata a ba su a matsayin gudunmawa domin su rage radadin da yake damu su akan wani asara da suke
isa ga wannan hukuma ta sema ta bada tallafin gaggawa ta kawo musu gudunmawa kowace gudunmawa ko ba
to alhamdulillah kamar yadda ka sani hukuma na ta bada gudunmawa ga kuma gani ta kawo gudunmawa ko mu da karamar hukuma in Allah ya yarda muna nan mu tura gwamnati domin a same za a yi tsari wanda za a kawo gudunmawa a cikin wannan al'umma
sun yi sauraro kai tsaye daga wannan yanki na karamar hukumar Gaya a nan jihar Kano kuka ji ni tare da mahukunta a wannan karamar hukuma da kuma ita kanta shugaban ko kuma hukumar ba da agajin gaggawa da tsugunar daga jeyu wanda kamar yadda kuka ji sun bayyana irin abubuwan da suka kawo kuma na ga mafi yawanci ko kuma wasu daga cikin waɗannan kayayyaki an jera su a inda wannan mota ta kakari wannan shine a takaice amma ga wani guda daga cikin mazauna garin wanda za mu ji a takaice ya fuka tsinci kanku da wannan al'amari cikin minti ɗaya
alhamdulillah mun gamu da ibtila'i wanda mun yarda Allah ne ya kawo mana shi muna fata kuma Allah ya sa ƙarshen su kina Allah ya yi mana
to kun iya tantance adadin mutanen da abin ya shafa
gaskiya sai dai in an zauna da mutanen da abin ya shafa suna da yawa fiye da inda dan adam yake zato
wata taimakekeniya kuke a tsakanin ku sakamakon waɗancan hali da wasu da gidajen su ya rushe suka shiga domin ku rage musu radadi ko kuma ku sama musu wani mahallin kafin gwamnati ta kawo musu
da eh to gaskiya mun yi daidai gwargwado saboda akwai mutanen da suke da ɗaki biyu wanda nasu bai faɗi ba za mu ce su dawo ɗaya akwai kuma waɗanda ba su da abinci mu waɗanda muke taro sisi muke ɗan taimaka musu kafin gwamnati ta kawo teku
to a bari isa da mai sauraro kai tsaye wannan shine wasu daga cikin abubuwan da suka wakana a wannan guri kuma insha Allah kamar yadda muke alƙawari za mu turo da wato hotuna da kuma hoton bidiyo mai motsi na irin yadda wannan gari yake ko kuma yadda yanayin al'amarin ya kasance sunana Abba Isa Muhammad kai tsaye akan mita 88.5 da laifin mara zamani da fatan za a ci gaba da shirye-shiryen mu